wanda aka fi sani da 501B2 ya nuna an fi kamuwa da shi sama da ainihin kwayar cutar. Masana kimiyyan Afirka ta Kudu suna kokarin tantance ko allurar rigakafin COVID-19 na kamunce da ita za ta kara kamuwa da sabuwar matsalar wacce ta bambanta daga wadda aka gano a Birtaniya. Sai dai sabbin hauhawar waɗanda ke kamuwa da coronavirus ya sa gwamnatin Afirka ta Kudu kakkaba dokokin kulle masu tsauri, ciki har da rufe wuraren shakatawa na bakin ruwa da rage kwanaki da sa'o'i na siyar da barasa. Afirka ta Kudu tana da waɗanda suka kamu da coronavirus 920,922 a yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 24,691 a cewar ƙididdigar da cibiyar samar da bayanai ta Jami'ar John Hopkins ta wallafa jiya Litinin.
To nan ba da jimawa ba, Muhammad sai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, ƴan kasuwa lauyoyi sun koka game da rashin adalci da kula da walwalar ƴan ƙasa a Najeriya. Masu ƙananan sana'o'i daga ɓangarori daban-daban sun koka game da rashin adalci da jami'an tsaro ke masu a wuraren gudanar da sana'o'insu. Sa'annan ma lauyoyin sun miƙa kokensu na rashin kula da walwalarsu da gwamnati ke yi a Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka daga Abuja, Halima Abdulrauf, ta aiko mana da ƙarin bayani.
Tun ba yau ba, talakawa masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i a Najeriya, musamman a birnin tarayyar ƙasar, ke kokawa game da rashin adalci da jami'an tsaron ƙasar ke musu a wajen neman abin da za su kai bakin salati. Abdulwahid Nasir mai kantin sayar da kayan masarufi ya koka kan cewa
talaka ya zama gaskiya ba shi da wani ba bangaren shari'a. Misali kwanan nan an zo an kwashe mana dukkan kayan da muke sayarwa a matsayin mu na talakawa. Wallahi ƙarfe 3 na dare bayan mun gama kasuwa sai task force suka zo tare da haɗin bakin ƴan sanda da mopul da wane ne suka zo suka kwashe mana kaya ka kuma har ma zuwa biyu. A duk lokacin da muka yi mukuli muka je dan mu ma san inda kayan mu suke, ba ma sabar mu muna shiga gurin. To dan Allah da Annabi, yanzu irin wannan sai a ce wai kuma mutane wanda za a ce wai su ne hukuma, to what of idan ka je gurin shari'a ya za a yi? Muna gani ƴan uwan mu da suke jiwa ana zuwa ai musu shari'a a nan gurin kuma a tura su gidan yari. Na farko sai zama baka da kaya ga an tura ka gidan yari, ga kuma tayi in ka dawo da ka gidan yari sai kai bailin kayanka, bayan kai bailin kayanka kuma sai zaman cewar ba ma za ka samu kayanka kamar yadda aka dauka ba.
A wani bangare kuma lauya mai zaman kansa Khalifa Muhammad bin Yahaya yana mai ra'ayin cewa
to magana Allah ya ka zo batun mulayoyi na Najeriya, gaskiya muna kuka sosai dangane da abin da ya shafi welfare din mu, saboda musamman kananan lauyoyi wanda suka fito daga makarantar horar lauyoyi law school na Najeriya, idan suka fito babu wani takamaiman tsari da kai wanda za a dinga kula da su. Kaga lawyer wanda ya gama makaranta ya sha wahala a ce baya samun komai ko ana biyan shi 15,000 ko 20,000, gaskiya wannan abu ne wanda bai dace ba.
Da muka tuntubi commissioner ɗan sanda na birnin tarayyar Najeriya Abuja, Balachi Roma, ya ce ba sa hada baki da jami'an tsaron kota kwana na task force illa ba su kariya a yayin aikin su.
To wannan dai ba zan ce miki da hadin bakin ɗan sanda ba. Mutanen task force suna aikin su, aikin ɗan sanda shine ku tabbata mun ba su kariya. Dokan sun da ta bar su cewa idan sun kawo mutum su gaishe gaban kuliya abinda ake kira mobile court a yankin su hukunci. Abinda muka sani kenan, amma ba wai ana hada baki da su a kai police station ba, wannan ba ma yadda. Dan suna tafiya da mobile court na su, dan court a nan suke wa mutane hukunci saboda ko bane take zartarwa.
Game da ko tsarin aikin su ya sauya bayan zanga-zangar ensa, CP Balachi Roma ya ce
a lungunan Abuja ba lungun da ba ma shiga. Nauyi ne a gare mu mu tabbatar cewa mun kare rayuwa da dukiyoyin jama'a. Saboda haka yadda muke aikin mu kafin ƴan sasun nan haka muka ci gaba da yi. Ba kauyukan da zaki shiga wurin su kuje din nan da baki misali ran da ba zaki samu dan sanda 4 ko 5 ba mun zuba su wannan maganin da addanci da masu satar mutane. A dan kika ga ta wurin Buhari ma kauyuka duka mun zuzzuba mutane mu tabbatar cewa akwai tsaro.
Abin jira a gani shine ko gwamnati za ta gudanar da bincike mai zurfi kan koke-koken ƴan kasar domin gano bakin zare da samar da mafita. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, an gaishe ki Halima Abdulrauf. Headquarters sojojin Najeriya ta ce da karinta na can cikin daji suna farautar ƴan bindigan nan da suka sace ɗaliban makarantar sakandare ta kankara a jihar Katsina. Har yanzu daga Abuja ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina.
The pursuit of this bandit is still ongoing. We will not allow them to regroup.
Babban Hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai ke bayyana cewa sojojin suna can suna farautar ƴan bindiga dadi da suka sace ɗaliban sakandaren kankara a jihar Katsina. Ba kuma za a bari su sami sukunin tattaruwa a wuri guda ba. Wannan shine umarni da na baiwa runduna ta 8 da kuma dakarun exercise Sahel Sanity da ke yaki da ƴan bindigar. Dole ne za mu mamaye dukkanin wuraren da miyagun nan ke labewa cikin dazuka don mu zakulo su mu gama da su baki daya. Lieutenant General Tukur Yusufu Buratai kazalika ya kara wa'adin aikin dakarun na exercise Sahel Sanity da ke yaki da ƴan bindigar ya zuwa watanni uku farkon shekara mai kamawa.
Exercise Sahel Sanity, as you all know, we initially had the conception to
aikin dakarun exercise Sahel Sanity tun farko an tsara shi ne na wata daya zuwa biyu, amma saboda abubuwan da ke faruwa aka tsawaita shi har zuwa ƙarshen wannan wata. Ganin kuma in mun gusa ƴan bindigan nan ka iya bullowa, a don haka mun ƙara wa'adinsa har zuwa watanni ukun farko na shekara mai kamawa. Kuma za mu ƙaro gangan kan sojoji da kayan aiki don tabbatar da an kammala wannan gumar zuba ki daya. Mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu na daga cikin ƙwararrun da tun farko suka dade suna kiran da amame wannan daji.
Dama mun dade muna kira ga ita rundunar sojan Najeriya da sauran jami'an tsaro su yi amfani da fasaha na'ura da misali wannan jirgin da bai da matuki wanda ake cewa drone. To akwai wurare da yawa wanda duniya sun yi amfani da shi wurin irin wannan aiki na sa ido, kuma mun ga amfani. Sannan akwai tauraro na sama abin da ake cewa satellite, shi ma ana yi amfani da shi. To a takaice dai abubuwan da muke fatan ita rundunar sojan Najeriya ta yi kenan, wanda kuma ya kamata ta bayyana ma duniya don a fara samun kwanciyar hankali da cewa lalle ikirarin da ta yi abin ya kasance haka. Amma dai a takaice idan haka din ya kasance to abu ne na alheri.
To ko kalin wa'adin na dakarun exercise Sahel Sanity ka ayin wani tasiri a wannan yaki da ƴan bindiga? Wing Commander Musa Isa Salmanu tsohon jami'in soji ne a rundunar sojan Najeriya.
Shi soja ba a yi shi ba don irin wa'annan aikin na dindindin. Akwai abin da ake ce ma faces a cikin kowane operation da ake. Akwai face ɗin da yake ba lokacin soja ba su zo ba, akwai face ɗin da soja za su zo, akwai face ɗin da kuma dole soja su janye saboda jami'an tsaro na daban wato ƴan sanda da civil defense da sauransu za su shigo ci gaba da aikinsu. Shi soja ba a yi shi ba don ya zo ya tsaya kullum cikin jama'a, a ba haka aikin shi yake ba. Failure ne na sauran jami'an tsaro har ya zo ya zama ciwon duk abin da za a yi kaga an kawo soja. To magana ma a bashi dindindin ma ba ta mata su ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da sabbin matakan da General Buratai ke ɗauka zai yi domin kawo ƙarshen aika-aikar ƴan bindiga daɗi a jihar Katsina da ma shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Hassan Mainakaina, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad da ƙarshen labaran duniya.
Kasuwannin hannayen jarin Asia sun sake yin wata babbar asara a yau Talata saboda tsananin damuwa kan sabuwar nau'in cuta mai saurin yaduwa ta COVID-19 wanda ya sa kasashe da dama suka dakatar da duk wasu tafiye-tafiye daga Burtaniya. Kasuwannin Nikita Tokyo da SMPASX ta Sydney dukkaninsu sun rufe hada-hadarsu tare da yin ƙasa da kashi 1 cikin 100. Hang Seng ta Hong Kong ta yi ƙasa da 0.7 cikin 100. Shanghai Composite ta faɗi da kashi 1.8 cikin 100. Kospi ta Seoul ta faɗi da kashi 1.6 cikin 100. Kana T-Sec ta Taipei ta rasa kashi 1.4 cikin 100. Ita kuwa Seng Seng ta Mumbai ta yi sama da 0.8 cikin 100 a hada-hadar da aka yi da tsakiyar rana. A hada-hadar kayayyaki kuwa an sayar da zinare kan $1,878 kowane ounce, yayi ƙasa da 0.2 cikin 100. Dan yamman Amurka an sayar da shi $47.24 kowace ganga, yayi ƙasa da kashi 1.5 cikin 100. Da kuma dan yamman Brent an sayar da shi kan $50.21 kowace ganga, yayi ƙasa da kashi 1.3 cikin 100. akalla kasashe 40 cikinsu har da kasashen Turai da dama sun dakatar da zirga-zirgar fasinjoji daga Burtaniya na tsawon lokaci saboda martani game da sabuwar nau'in coronavirus da aka gano a kudancin Burtaniya. A hada-hadar kasuwannin Amurka kuwa dauda S&P 500 duk sun yi ƙasa yayin da Nasdaq take ci gaba da haɓaka. Tajiyar Litinin Pakistan ta gargaɗi India da take mata kallon kishiya game da tsokanar soja, tana mai cewa wani matakin soja ka iya janyo ramuwar gayya da a ƙarshe ka iya zama yaƙi tsakanin ƙasashen makwabta masu makaman nukiliya da ke kudancin Asiya. Kashedin da ministan harkokin cikin gida Sheikh Abdurrashid Ahmad ya bayar na zuwa ne wani guda bayan da gwamnatinsa ta yi zargi a hukumance a wata wasiƙa zuwa ga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa New Delhi na niyyar kai hari akan iyaka. Idan ita India ta yi yunkurin yin wata barazana akan iyakarmu, lamarin zai rikiɗe ya zama babban yaƙi da tarihi ba zai manta da shi ba, Anjir Rashid ya faɗa wa manema labarai a Islamabad. Ita ko gwamnatin India bata ce komai game da zargin Pakistan ba cewa tana shirin kai harin soja akan ƙasar.
To a jamhuriyar Niger, yayin da ake ci gaba da jiran kammala sakamakon zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba, jam'iyyar MNSD Nasara ta tsohon shugaban kasa marigayi Tanja Mamadu ta koka a dangane da yanayin da ake gudanar da wannan zabe a wasu yankunan kasar, sai dai jam'iyyar PNDS da ke mulki na da shakka game da wannan zargi. Daga birnin Yamai a Niger, ga wakilin muryar Amurka Sulemomin Barma da rahoton.
A taron manema labaran da suka kira a karon farko bayan gudanar da zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disambar 2020, shugabannin jam'iyyar MNSD Nasara sun yi tirda faruwar wasu abubuwan da suka ce sun saba wa ka'ida a wasu yankunan wannan ƙasa. Malam Isiyaku Ibrahim mamba ne a kwamitin yakin zaben jam'iyyar ta MNSD.
An samu matsaloli sosai, wasu biruruwa basu bude da sauri ba, wasu ba a kai takardun zabe ba. Akwai wajajen da muka gani ma mutane suka zo da ƙarfi da makamai suka kwace akwatunan zabe, suka caccanza takardu feve kenan waɗanda aka ba delege. Mun ga wannan a Balak, a Azzai, a Cinta da kuma da Kwaro.
Jami'ar PNDS tarayya wacce ake zargi da hannu a faruwar wannan al'amari na kallon abin tamkar wani shaci faɗi. Alhaji Asmanu Muhammadu kusa ne a kwamitin shugabancin wannan jam'iyya.
To wannan zancen dai mun ji shi kamar da kowa ya ji, kuma ina tsammanin kakin jam'iyyar MNSD ya su yi wannan sanarwa. Na ga akalka sashi ma ya yi wani declaration kinshi a cikin zonkin nan na Nomad da 'yan kanansu. To wannan zonkin dai MNSD sun san shi kamar yadda mu muka san shi, kamar yadda kowa ya san shi. Ya kamata su kawo shaida su tabbatar da abinda suka gayyi hakanan ne. In babu shaida ai babu wata magana.
Yanzu dai shugabannin jam'iyyar ta MNSD sun fara jan damara domin tunkarar zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na ranar Lahadin da ke tafe, da nufin dakile dukkan wani yunkurin magudi a cewar mukarrabanta.
Representative MNSD ni da delegate wanda ke cikin ruhin zabe su tsare su kare. Gasu yarda da barazanar kowa, ga wani ya zo ya ce zai abinda kundin zaɓe bayar da shi ba cikin runhunan zaɓe. A tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya, na adalci, an ba mutane sakamako na adalci.
Na nemi jin matsayin shugabannin hukumar zaɓe akan wannan ƙorafi da kuma irin matakan da suke shirin ɗauka don ganin an kauce faruwar wasu abubuwa makamantan waɗanda ake zargin an aikata a zaben na ranar 13 ga watan Disamba. To amma jami'in hulɗa da 'yan jarida a hukumar Seni Abari Amiti ya ce da ni zai tuntuɓe ni bayan kammala wani taron shugabannin hukumar. Ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban ji komai daga gare shi ba. A yayin da a yau Talata ya rage kwanaki biyar a je zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki, har yanzu kamalallen sakamakon zaben ƙananan hukumomi bai bayyana ba a hukunce, a daidai lokacin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke ta yaɗa alƙaluman da ba a tabbatar da sahihancin su ba, a yayin da ake jiran matsayin kotuna a yankunan da ake zargin an yi satar ƙuri'u. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Salamu Mina Barma da ya aiko mana da wannan rahoto. Masu sauraro ka da amanta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku dade gyara zama dan shirin mu na gaba.
Noma